بركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن والاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. Bayan haka, muna ƙara gode wa Allah maɗaukacin sarki wanda ya samar da mu, ya raya mu, ya ba mu lafiya, ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka. Ci gaba da karatunmu na dausayin sunna. Da muke karanta littafin Sahihul Bukhari, aikin da aka yi masa a tajridu sarih bi Sahihul Bukhari, tare da bunƙarin bayani a cikin littafin Asharhul Muyassar li Sahihul Bukhari na Sayyid Muhammad Ali Saburi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da iyayenmu da malamanmu baki ɗaya. Allah ya amfane mu da abubuwan da muke karantawa a cikin littafansa da wasu littafai ma. Ya amfani masu kallo da sauraro da abin da suke ji suke gani. ‘Yan uwa, yau muna ɗaya ga watan Ramadan, hijira 1445. Daidai da 11 ga watan uku miladiya 2024, wanda yadda aka sani ita ce rana ta farko a cikin watan azumi. Sai nake son za mu yi waiwaye a cikin shi wannan littafi dangane da abin da ya shafi azumi. Mu fara an tattaunawa a kansa domin tunatar da ‘yan uwa abubuwan da suka shafi lamarin azumi. A karatu da za mu yi shi yau, mun yi shi tun ranar 9, a tun ranar 6 ga watan 9, hijira 1443, wato shekara uku da suka wuce mun yi wannan karatu. Saboda munasabar azumi nake son mu maimaita shi, saboda ‘yan uwa, cikin shafi na 625 a mujallali na 2, littafin Asharhul Muyassar, sharhin Sahihul Bukhari. Da shi ne babu fadli saumi, hadisi na 1894. Nake son za mu ɗan yi waiwaye a cikinsu. An Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karɓo daga Abi Hurairata, Allah ya ƙara yarda da shi, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ياتي الصيام جنة في أذني قرقواني قرقواني تمن قلولي دبن دبا صدق دوان دي كيين أذني فلا يرفث ولا يجهل. Kada ya yi kwarkwasa, falayar fus, kada ya yi kwarkwasa tsakaninsa da matarsa. In mace ce, ita ma kada ta yi kwarkwasa tsakaninta da mijinta, kowannensu a lokacin da yake azumi. Wala ya ji hanzu, kada ya yi aikin wauta, kada ya yi ba daidai ba. Kada yana azumi yi wani abu wanda zai lalata azumansa dangane da mace. Kada ki yi wani abu wanda zai lalata azuminki dangane da namiji. Shine wala yajhar wa in imru'un qatalahu aw shatamahu. Idan ma wani mutum ya zage shi ko ya nemi faɗa da shi, fal yaqul inni sa'imun inni sa'ima, to ya ce ni fa azumi nake, ni azumi nake, kar ka biya masa, kar ki biya mata, kar ki biya mata, kar ka biya mata, ana azumi ba a zan kace nake na banza, ba daidai ba ne. Sai wallahi na fi biye ne na rabi da wanda rayuwa ta take wajensa. La khuluqu fani sa'imi, wallahi wannan canjawar ta bakin mai azumi atyabu inda Allah ta'ala min rihil misk, ya fi kanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga kancin turaren almiski ko kancin turare ko ma wani iri ne. A yanzu turuku ta'amahu, saboda ɗaya daga cikinku yana barin abincinsa wata rabahu, yana barin abincinsa abin shansa wata hawatahu, yana barin ainihin wato sha'awarsa. Allah ya ce min ajli, saboda ni. Saboda haka asiyamu li wa ana ajli bi, azumi na wani inji Allah subhanahu wa ta'ala, ni ne zan saka da shi. Wal hasanatu bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki duk wanda ya yi kyakkyawan aiki guda ɗaya, to Allah zai ba shi linkin wannan abin guda goma. ƴaƴan wa wannan hadisi na Bukhari da sauran marwayata ma duk sun fitar da shi, yana nuna mana girma da darajar azumi, yana nuna mana fifikon azumi a cikin dukkan sauran ibadu. Waɗannan ibadu Allah ya bayyana cewa kowace ibada da ake kwanta da bawa, amma ya ce azumi nawa ne, ni kaɗai aka yi azumi don ni, to kuma ni kaɗai ni na san me zan baiwa mai azumi, ni kaɗai ni na san me zan baiwa mai azumi. An bari ladan Alkur'ani, in ka karanta kowane harafi ɗaya kana da lada goma ko hasana guda goma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la aqulu alif lam mim harfun, bace alif lam mim harfi ne gaba ɗaya ba, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif harfi goma, lam harfi goma, mim harfi goma. Idan mutum ya ce alif lam mim harfa uku, to yana da talatin bayan ɗaiɗai ɗinsa. Dama ka yi harfi kowane ɗaya, to Allah zai baka wato kana da hasana goma akan kowane harfi ɗaya, kana da hasana akan kowane harfi ɗaya. Allah ya ce kuma da zai ƙara ma goma goma, saboda kana da lada 31 akan kowane harafi. Ɗaukan nan ɗan uwa, azumi abinda ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asamu li, azumi nawa ne, wa ana ajzi bihi, ni kaɗai ni na san abinda zan saka wa mai yansa da shi. Sallah ana yanta kowa yana gani, hajji ana yi kowa yana gani, sadaka akan yi ta kowa ya gani,
da ana yi kowa yana gani karatun alqur'ani ana yi kowa yana gani kowa yana ji idan ka ciyar ana gani idan ka je wata ziyara ana gani amma azumi wani abu ne wanda yadda ayar ta faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzon Allah kutiba alaikumus siyam an wajabta yin azumi a gare ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta waɗanda suka zo kafin ku ayyamun ma'dudatin wasu ƴan kwanaki ne ababen ƙididdigewa 29 ko 30 wannan cewa kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an dai kun yi azumi za ku samu tsoron Allah la'alla ina yawan faɗa a irin waɗannan munasabobi la'alla a larabci yana da bambanci da la'alla ta Allah la'alla a harshen larabci ko yi kaza ko ka samu kaza ka yi kaza kaza ko ka samu kaza na ce maka ka rika zuwa makaranta ko ka samu ilimi na ce maka ka rika zuwa kasuwa kana neman kuɗi ko ka samu kuɗi mai yiwuwa ka samu kuɗi in aka yi damuna aka yi ruwa ka je ka yi noma ka yi shuka ka yi noma mai yiwuwa ka samu abinci amma idan Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi kaza la'alla kaza wannan ba irin tawa bace ba irin taka bace Allah subhanahu wa ta'ala tabbas idan dai an yi azumi za a samu tsoron Allah shi tsoron Allah babu yadda za a yi mutum ya yi azumi ba tare da yana da tsoron Allah ba indai har mutum ya yi azumi yadda aka ce daga kullowar alfijir na gaskiya har zuwa faduwar rana mutum ya kame ya bar ci ya bar sha ya bar zukawa ya bar durawa ya bar lafawa ya bar kusantar iyali ya bar yin duk wani abu wanda aka ce kara yi da niyyar bauta ga Allah subhanahu wata'ala to wanda duk yayi wannan ba yadda za a yi wannan sai yana da tsoron Allah sai kullum abinda malamai suke faɗa akwai bambanci tsakanin tsoron Allah wani da tsoron Allah wani akwai bambanci tsakanin takawa ta wani da takawa ta wani yadda mutane ba zama ɗaya ba a halitta a wajen kyau in ya tsinka ba zama ɗaya ba a wajen tsawo ba ku zama ɗaya a wajen arziki ba ba ku zama ɗaya a wajen sani ba ba ku zama ɗaya a wajen ɗaukaka ba ba ku zama ɗaya a sauran duk abubuwa ba to haka nan a wajen tsoron Allah ma akwai bambanci tsakanin wani da wani tsoron Allah da wani yake da shi bai wuce biyu ba wani yana da bakwai a wannan lokaci wani yana da 20 a wannan lokacin wani yana da 30 ko 50 a lokacin wani yana da 70 wani yana da 80 cikin 100 na tsoron Allah wani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kusan 100 ma domin kaga ai baka hada azuminka da azumin shugaba ba ba za ka hada azuminka da azumin sauran magabata ba na annabawa ba za ka hada azuminka da azumin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ba za ka hada azuminka da azumin tabi'ai ba manyan bayin Allah na kwarai ba ɗaya ba ne daga wannan kuwa ya azumi dai kan yana da tsoron Allah domin kamar yadda nake yawan ba da misali yanzu da mutum zai shiga wani gida ya kullo ya shiga wani gida ya kullo ya ƙara kullowa ya ƙara kullowa ya shiga ɗaki ya rufe
ya rufo.
Toshe kofofi da tagogi gaba da ya riga ya saita wani abinci wanda yake son sa ya ci da abincin da yake so ya sha. Dawo da magana kullum bayan ya kashe mutula ya shirji abinci ya sha abin da yake so ya sha ya more ya yi abin da yake so. Idan ya fito cikin mutane yana murƙusu su yana yatsine fuska ko ta fito cikin ƙawayenta tana murƙusu su tana yatsine fuska menene ne aikin da nake ban tudin azumi mai wahala irin na yau ba azumin nan yana ban wahala ko ne zai ce kariya ne ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kada ya san me yake akwai to shine ma'anar asawli wa ana ajibibi azumi na wani ji Allah subhanahu wa ta'ala ni ne kai zan saka wa wanda yayi azumi da abin da zan saka masa wanda mala'iku kuma ban tsin kayar da su wannan abun ba harkar azumi harka ce mai girma harka ce mai daraja harka ce mai cike da alkhairai sai iya wanda mutum ya sani kurum ko iya wanda aka gaya masa yaji me karatu ne sai iya abin da ka karanto ka gani kurum amma sirrin da yake cikin azumi kurum tsakanin Allah da bawa kanin Allah da bawa sai za malaman suke cewa akalla mafi karancin abin da za a kwatanta wa mutane azumi hawa kuli akwai azumi na gaba gari kowa da kowa yana azumi ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai zuka ba in mai zukawa ne ba zai shaka ba in mai shakawa ne ba zai dura ba in mai durawa ne ba zai lasa ba in mai lasan ne ba zai kusanci iyali ba duk wani abu da ake yi yanda zai karya azumi ba zai yi ba saboda ya san ba daidai ba ne to wannan yana azumi haka yake yana azumi amma kuma wata gila azuminsa bai hana shi kallakallan fina-finan manza ba da yiwa azuminsa bai hana shi jiye-jiyen waƙoƙin manza ba da yiwa azuminsa bai hana shi aina yin wato karance-karancen littafan banza ko mujallun banza ba mai wa azuminsa bai hana shi karɓe-karɓen banza ba ya hana shi baye-bayen banza ba abinda nake rubi da karɓe-karɓen banza ko baye-bayen banza ka ba da rashawa kai baye-bayen banza wanda ya karɓa ya yi karɓe-karɓen banza to wanda yana azumi ya ba da rashawa ko yana azumi ya karɓi rashawa ko yana azumi ya zama al-murtashi wanda ya shiga tsakanin mai karɓar rashawar da bai ba da rashawar ya sasanta ya saita yadda za a bayar din shi ma ya yi zancen banza ya yi aikin banza to mutum yana azumi bai ƙi yin waɗannan abubuwan ba a zuwa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama man lam yaj'a qawla az-zuri wal 'amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar zancen banza ba kuma bai bar aikata aikin banza ba daga bugunsa to Allah ba ya da buƙatar ya daina ci ko ya daina sha wato an masa gatsi ne wannan shi kowa malamai suna cewa ba wai an ce shi kenan kuma ka je ka ci ka sha ɗan bane dan kai ba za ka iya daina waɗancan abubuwan ba ba ka ake nufi ba ana nuna matuƙar tsoratarwa ne a wajen aikata waɗannan abubuwa marasa kyau da faɗar waɗannan abubuwa marasa kyau a lokacin da kake yin azumi yawwa to da haka to wanda azuminsa iya can amma bai hana shi da yawa na matakin matsayin azumi wannan matakin azumi da ɗaya ke matakin azumi na biyu shi ne mai azumi ya bar duk waɗancan abubuwan da aka faɗa sannan idanuwansa sun yi azumi baya kallon banza da su
arzansa yayi azumi baya zancan banza da shi kunnansa suna azumi baya jin abun banza da su hannansa yana azumi baya bada abun banza baya karbar abun banza kabarsa tana azumi bata takawa wajen zuwa aikin banza jikinsa gaba daya baya yin wani abu wanda zai zama na banza a lokacin da yake azumi dan uwa wannan azumin sa ya zama ninki biyu yayi azumi wancan na gama gari kuma yanzu yayi azumi na keɓantattun mutane domin keɓantattun mutane su ne yadda idan suna azumi ba sa ci to haka nan ba sa yin zancen banza da bakinsu ba sa tabawa ba sa komai gaɓoɓinsu suna azumi ta kowane ɓangare wannan mataki na biyu kenan na azumi dan uwa ko mutum ya zauna bane irin waƙoƙin banzan nan ko mutum ya zauna duk gaba ɗaya ba zai yi ba shi ba ya yi yana azumi ba zai yi duk wannan abubuwan ba wannan su ne suka nuna azumansa na musamman ne a kan wancan na gaba gari sannan azumi na khawasul khawas keɓantattun keɓantattu su ne waɗanda suna azumi kamar yadda ammawa suke yi ba sa ci ba sa sha sannan kuma gaɓoɓinsu kaf sun kame ba sa aikata ayyukan banza gaɓoɓin na fili da ɓoye abu na uku su da suke kansa waɗannan keɓantattun keɓantattu a daidai wannan lokacin kuma tun daga ƙulluwar alfajir ɗin nan har faɗuwar rana ba su da komai sai istighfari sai la ilaha illallah sai subhanallah sai allahu akbar sai la hawla wala quwwata illa billah sai karatun alqur'ani sai koyarwa sai wa'azi sai duk abin da zai bayi zuwa tsarkake Allah da girmama Allah da neman kusanci da Allah da gaɓoɓin abin da yake kenan wannan shi ne azumin keɓantattun keɓantattu karatun alƙur'ani ba dare ba rana idan ma ba zai iya yin duk ɗaya daga waɗannan abubuwan da muka ambata ba to gara ya je ya kwanta ya yi barci in ba zai iya wannan ba ma to gara dai ya zauna kurmi shiru amma gaɓoɓinsa kaf ba za su ga abin da ba daidai ba wannan shi ne azumin keɓantattun keɓantattu to yanzu kai ma mai sauraro mai kallo ai ba sai an gaya ma ba daga jin azumin irin waɗannan yanzu ya yi daidai da azumin irin waɗancan na farko ai ba daidai suke ba ba daidai suke ba an san kuma akwai waɗanda ɗin Allah ya ce bace da irin waɗannan abubuwan suna nan suna yi a yanzu duk wannan abin da ake yi yanzu daidai ana azumi din nan akwai wanda yana nan yanzu yana karta daidai yana azumi yanzu yana nan yana kwado daidai yana azumi yana nan yana dido bugu da ƙari ma daidai yana azumi yanzu wani yana nan yana tata yana nan yana kadawa in kai mar magana sai ya ce maka wai ai gare kaza da kaza duk mun cajin irin waɗannan abubuwan kare ya kaza da ya kaza da shi laifi duk wanda kare yana ɗin kake kallon gara ka yi shi da ka yi wancan da kake kallon Allah ya ga dama da wannan ɗin zai kama ka da shi zai kama ka saka ɗan uwa azumi in dai mutum ya yi shi mu kyakkyawan zato a gare shi yana da tsoron Allah yana da tsoron Allah sai dai na wani ya fi na wani muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin keɓantattun keɓantattu a cikin masu yin azumi ɗin ya ba mu ikon kamewa bugu da ƙari ka iya bayar da sikeli na hudu don bayan waɗancan guda ukun to kuma a ce mutum yana karatun Qur'ani yana izgibari yana salatin annabi yana tarbihi yana abubuwa na alkhairai daga gobinsa da harsansa da kunnuwansa kuma Allah ya hore masa a daidai wannan lokacin kuma kuma yana ya sa a dafa abinci ya sa a yi kunu ya sa a yi lemon zaki ya sa a yi kunun zaki ya sa a yi kunun tsamiya ya sa a yi ya sa a yi ya sa a yi ya sa a soya kaza a soya kaza a dafa kaza bayan gaice na taurancin ayyukan na alqur'ani nan da hadisi da abubuwa kuma ya sa a yi waɗannan abubuwan kuma shine karo na hudu kuma yana can ya sa a je a siya ai kaga ba za ka hada zuwa waɗannan da waɗancan ba daga yanwa mai da hankali kware da gaske a wajen tsayawa tsayin daga wajen waɗannan ayyuka na alkhairi shi azumi wata makaranta ce wacce ake samu a cikinta gaba ɗaya wata goma sha ɗaya an babu dama mu ci mu sha mu yi duk abubuwa da muke yi wata ɗaya aka ce yanzu an ware shi so ake yi kar a ci kar a sha kar a yi duɗanta abubuwan da aka faɗa tun daga ƙullo alfijir har zuwa faɗuwar rana malamai sun ce jimshikin tabbatar azumi bayan ganin mata sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi fa in ghumma alaykum fa koko fa in ughmiya alaykum fa qadiru iddata 30 azumi in an ga wata ku sha in an ga wata idan aka lullube muku watan ba ku ganki ba to ku kaddara watan ya zama kwana 30 in sha'aban ne a kaddara ya kai kwana 30 in azumin ake yi a kaddara ya kai kwana 30 sannan a sha shine Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda yana nan aka ce an ga watan ramadana yana nan da ransa da lafiya ba tafiya yake ba ba mace mai haila ba ba mace mai biki ba ba mutum ne mara lafiya ciwon matsala ba irin ciwon alsa mai zafi ko wata larura mai zafi diabetes da makamantansu wanda ba za su bar mutum ya azumi ba wannan lafiya talau amma in dai babu ɗaya daga waɗannan fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda yana nan aka ce an ga watan azumin ramadana to ba wata magana ya azumce shi kur ina nanatawa na ga faɗa wannan aya fa man shahida minkum ash-shahra ba tana ta wai wanda ya ga wata kurukuru da idansa ba wanda yana nan aka ce an ga wata an gane ko wanda yana nan aka ce an ga wata to ya azumce shi ba sharadi ne kowa sai ya gani da kansa ba a sharadi ne kowa sai ya gani da kansa ba yauwa adali ɗaya ma in ya gani ana karba a sanar a dawabi adalai biyu in sun gani tabbas ana karba a yi umarni a yazi ko kuma ko ba adalan bane amma aljama'a almustafida mutane ne masu yawa a nan ba a magana adalci jama'atul mustafida mutane masu yawa sun gani cikin magana ta kare za a bada umarni a yi azumi na san nan tawa irin wannan gabar wanda ya nemi cewa shi bai yadda ba sai ya gani kurukuru har mu ba ma yawa ba ko mara ba sai mun ganshi Allah gaba ta malam wannan ba magana karatu bace waccan kalmar sumu liru'yatihi wa afdiru liru'yatihi ku yi azumi in an ga wata ku sha idan an ga wata to wace aka kowa ta gani ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ɗaya ne yazo ya ce ya gani manzon Allah ya tambaye ka ce da babu an bauta da gaskiya sai Allah ba wanda ya cancanta aiwa bauta sai Allah ya ce eh ka tabbatar ni manzon Allah ne yace tabbas yace bilalu sanar mutane gobe a rawabe an yi wannan ka saka ko sai ya gani ba idan mutum ya dage shi bai yadda ba sai ya gani sannan yake dauka to yaya makafi za su yi ya waɗanda suke da larura ko ba makantar tabbatacciya amma akwai larurar ido ko wani yake gani ya tsofaffi za su yi wanda girma ya zo musu ya za su yi ba dole ne su gani ba ya za su yi saboda haka ba dole kowa za gani kuru-kuru ba kuma a yi wa ɗan uwa kyakkyawan zato yana daga manya-manyan abubuwa da ake neman kusanci da Allah da su husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah kyakkyawan zato ga Allah da kuma kyakkyawan zato ga bayin Allah idan wasu bayin Allah suka ce sun gani to ai musu kyakkyawan zaton cewa an karɓa idan kai ka ce kafa-kafa to kai baka yadda ba yau da duniya ta lalace ina adalan ina mutanen kirkin to wannan ka kwantaro babbar magana ka kwantaro babbar magana dan an rawaito magana daga shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace harkan nasu mutane gaba ɗaya suna laka ba wani mutum kirki yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ka halakar da su kai ka halakar da su a wani wasalin hadisin kai ne mafi tsananin halaka fiye da su amin bai da za a ce gaba ɗaya mutane ba su da kirki ba zai yi ba ba ka yan uwa a sassauta idan mutum ya ƙara matsawa cewa kai malamu ba mu sai ba sai adalai kuma yau ina adalin yake idan mutum ya yi wannan zai kwantaro wa mutane abubuwa da yawa domin auren nan da muke yi wanda muke aurarwa ana aura muna ɗaurawa cewa aka yi la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adl aure baya tabbata sai da sadaki da waliyi akalla da shaidu adalai guda biyu kaga dai in ba a samu adalai guda biyu ba to aljama'atul mustafida jama'ar musulmi suna wajen da shaida cikin aure ya dauro to idan ka ce baka yadda da wancan ba to nan ma ba nan ma ba kuma barna za ka yi da yawa nan ya baro aiki idan mutum a nan ba ya ki ya baro aiki ba domin yana nema ya ce aure-auren aure da ake daurawa baya daurawa saboda ba da nan mutane saboda haka a yi taka tsantsan da irin waɗannan abubuwa shi yasa wajibi ne a kula da wannan ba mun sai da minkum shara fal yasum wanda yana nan aka ce an ga watan azumin ramadana ya azumce shi kullum ka zauna lafiya Allah ka tsala an ce wanda ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya aka ce sai ya sha albashi ya kidan ya waɗannan kwanakin da ya sha bayan sallah sai hama sai masu haila su sha bayan sallah za su rama masu diki su sha bayan sallah za su rama amma akwai matsala a cikin alkur'ani mai girma an ɗin da muka karanta a baya wa ayyamun ma'dudati shi aga wannan wasu ƴan kwanaki ne ababan kididdigawa kwanan 29 ko 30 wanda yake kan tafiya ko yake kan rashin lafiya aka ce ya sha bayan sallah ya rama waɗannan kwanakin to sai aka ce kuma وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
an gane ko wanda yana yin azumin da kya yana yi amma yana yin da kirne da kyar aka ce fi da ta'ani miski sai ya tiyar da miskini dan ran da yaji ba zai iya kai azum ba saboda tsofa tukutuku ko ta fi lafiya mai zaki wata kuma bayan sallah ma babu magana cewa zai rama saboda babu lafiya irin lafiyar lafiya muzmina to wannan kaga magana rama wai ba ta zo ba da aka ce irin waɗannan wanda suke yin azumin dakkar suke son wahala har yake ne ma ya bayu zuwa matsala da aka ce sai ci kowane wuni daya to sai su ciyar da miskini daya abu haka yake faɗa fidiyatu ta'amu miskin amma wasu suna cewa fidiyatu ta'ami masakin ko Allah baka haka ne ko eh wasu suna cewa fidiyatu ta'ami masakin wato randa kaci to sai ka ciyar da ayyanan miskini ɗayan dai shi ake nufi amma a ci gaban ayar cewa ana yin wato wa man tadawwa khairan fa huwa khairul la wa man tadawwa khairan fa huwa khairul la ma'ana malamai suka ce wanda ya kara bata in ka sha ka ce da miskini daya ba in ka sha ka ce da miskini daya to wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya ci wannan ranar saboda ba shi lafiya ko zuwa tukutuku to Allah da ikon sa yana da yalwa sai da ya ciyar da miskini a to aka ce eh man tadawwa khairan mana wanda ya kara akan miskini daya duk lokacin da ya ci sai yake ciyar da miskini biyu duk lokacin da ya ci sai yake biya miskini uku abinci duk lokacin da ya ci sai yake biya miskini hudu abinci saboda zai iya kai saboda yana dama ma dan da ya ci ko matar ta ta ci ko babar ta ta ci ko baban nasa ya ci sai ya ce da mutum goma fa huwa khairul la wannan alkhairi ne gare ka yayi kyau amma dai sai ka ce wanda su mu khairul lakum in da sun samu dai ayi azumin a shawiyar a kai ya fa alkhairi sai ai ai gara da ce abinci ya ci ya koshi ya mutu da Allah da kuma cewa ai yana azumi ne ya mutu wanne ne za a rubutawa yana azumi ne ya mutu yana azumi ya mutu saboda haka ya ɗan uwa wannan shine abinda malamai suka faɗa mutum ya ji tsoron Allah wannan wa alladhina yuqunahu fidyatu ta'am miskin innan in ba za ka iya ba lalle ba za ka iya ba shine fa ake wannan amma wanda ya san zai iya to wani langabo wani wata kuskunda baka ani wallahi alba tace wallahi wannan baka tace kuma sai da sai da Ramadan shi kullun kwarsa tace ita kullun kwarsa tace to a ji tsoron Allah Allah yana sanar da komai ya'lamu kha'inatul a'yuni amma ta kufi sudur Allah ya san munafikar idanuwa ya san abin da zakata suke boyewa subhanahu wa ta'ala don haka samari da ya mata ku ji tsoron Allah duk irin abin da wasu ke yi kaga budurwa ba ta azumi kaga saurayi baya azumi in ka taba budurwa sai ai bai mata aure wace za ba ta ni waye yace miki zai yake ya aure zaki azumi waye yace dukin fara al'ada azumi ya zama wajibi a kanki da mamanki ya fara tsorowa azumi ya zama wajibi a kanki da gashin hammata ya fito miki azumi ya zama wajibi a kanki da gashin mara ya fito miki azumi ya zama wajibi a kanki da muryar ki ta canja ba irin ta kananan yara ba azumi ya zama wajibi a kanki da kin yi mafarki kin ga wani abu ya fito mafarkin maza kin ga wani abu ya fito azumi ya zama wajibi a kanki ba su kin aure ba ba su kin aure ba haka kai ma saurayi ba su kai aure ba yau mun gama da matsala yawan zama da su ungozi yawan zama da su makar yawan zama da su john yana haifar da sakaci a wajen samari da sakaci a wajen ƴan mata oda al-mujawaratu mu'assiratun ainihin makotaka tana tasiri dan aka samu farin yanki aka jika shi da mai manjara aka samu wani farin yankin sai aka kawo wannan da aka jika da manjaran nan sai aka shimfida wancan wanda ba a zuba masa manjara ba sai aka daura shi a kai aka hada su aka nade dan Allah in kun yi kona biyo sai zai faru ba a ji shi ma ɗaya ne ya jike haka nan idan ɗanka ko ƴarka tana zaune da wani ko yana zaune da wani ko tana zaune da wata wacce ba musulma ba ko wacce bata dau addinin da gaske ba to cikin ruwan sanyi za a mamaye ɗanka ko za a mamaye ƴarka ita ma ta zama bata damu da wannan abun saboda haka sai an kula yanzu yawan zama a kasuwa yawan zama a makaranta da ƴaƴa da ba musulmi ba maza da mata da makotaka a gidaje to yana bayuwa zuwa wasu samari da yawa sha'anin sallah suna mai da shi wasa sha'anin azumi suna mai da shi wasa irin yadda waɗanda ba musulmi ba suke yin abin da suka ga dama su ma suna ɗaukar cewa haka ne wanda ba haka ba ne ya kamata mutum ya san daga ina yake a ina yake ina ya sa gaba wajibin iyaye da yayye da makota abokan iyaye a riƙa tsawatar wa ƴaƴa samari da ƴan mata idan an ga suna wasa da sallah ko azumi lallai a riƙa tsawatar da su cewa babanka ba haka yake ba babanki ba haka yake ba babanki ba haka kai ba yana da matuƙar muhimmanci a riƙa kula da wannan saboda haka ƴan wajima da musulmi a kula da wannan wani langwai na rashin lafiya ya hana a yi azumi ba daidai ba ne masu larura kan shari'a ta bayar su ci su sha ɗan za su kirama bayan sallah salama in ko cuta ce wacce irin cutar ɗin nan to shi ke nan aka ce in an cire magana ta ƙare akwai matsaloli za mu tattauna a kansu wani lokaci in Allah yarda na mata masu shayarwa ko mata masu ciki da akwai matsaloli da suka shafe su wannan ina magana ne akan matafiyi da kuma mai larura ta rashin lafiya wacce yau ne ba zai iya yin azumin ba da gobe da jibi amma bayan sallah sai rama waɗannan kwanakin yau da gobe da jibi mun faɗi yadda zai yi wanda kuwa larurar ta kai ƙololuwa amma likita ya ce kai ka ajiye azumi ke ka ajiye azumi ko kuma jikinsa ne ya gaya masa kai a jiya azumi akwai haɗe iri biyu kullum muna magana akwai lisanul maqali akwai lisanul hali lisanul maqali likita ne ya duba ya gani ya ce kai ka ajiye azumi jikinka akwai matsala ke ki ajiye azumi jikinki akwai matsala wannan lisanul maqali ne yake magana akwai lisanul hali shi akan kansa ne shi ne ya ji a jikinsa cewa ci gaba da azumi akwai matsala ba sai ka je ba yana daga fasarar wancan wa'ar allazina yuqunahu an gane wanda suna yin azumi amma da kyar da kyar fasara daya wanda kuma in ita na dauka sai ba bana fara dayan ma ina fata an fata an gane yawa domin wata magana an yi ta ba an shafe ta an shafe ta da kullum ita ce ɗin wanda dole kuma ka buga shi zan faɗa ɗin ko da cewa ɗin kullum in ku ji ba za ka iya ba kullum shi ke nan kullum ka cika
ka ciyar kullu amma in kaga wannan magana mun amma tana nan akan marasa lafiya mun rashin lafiya kuma har yanzu suna nan wannan magana tana kan su wa alladhina yuqinuhu wadanda suke yin sarki babu lafiya ne su ci duk lokacin da aka sarwa su ce da nikiri daya da mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wata to wa daidai bane sauran wadancan ko na faɗa mun zamu samu lokaci insha Allah mu yi magana akan su masu shayarwa da masu tsohon ciki tana tsoron ɗanta da rage bata nono idan bata ci ba ba zai samu nono ba shi kuma yaron zai tazarta ko ba zai iya shan wani abu ba ba akwai magana da aka yi akan su in kuma mai ciki ce in bata ci ba abin da yake cikinta akwai matsala ita ma akwai magana akan ta za mu tattauna wani lokaci in Allah ya yarda ƴaƴan uwa jama'ar musulmi mu yi kokari kwarai da gaske mu kula da ibadar azumi ibadar azumi ibada ce mai girma mai daraja shi yasa aka rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fil jannati baban a cikin aljanna akwai wata kofa yuqalu lahu ar-rayyan kuma wannan kofa ar-rayyan ba wanda zai shige ta sai masu azumi yaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan suka shiga sai a kulle kurum wannan hadisi na Bukhari da sauran marwayata daga Sahal dan Sa'ad Allah ya dade shi wasu malamai kaga wani malami yana cewa wannan abinda ake nufi wai masu yawaita azumin nafila masu yawaita azumin nafila kamar su ake magana da su ana in ba ka bidin mutum ya yana yan azumi to shike nan kowa ma zai shiga rayuwa ne an gane kowa zai shiga rayuwa ne kowa zai shiga rayuwa ne wani ya ce wai ana nufin masu yawan azumin nafila dai amma dai ko ma yare dai shi dai hadisi mai azumi yake ko masu azumi wannan kofar ba mai shiga sai su saka a kula da ibadar azumi tana da girma tana da daraja tana da matukar muhimmanci a wajen mutum musulmi akwai bangara afiya arrojo hadisi amma malamai sun ce yana da rauni sumu tafiqo kai azumi za ku samu lafiya kai azumi za ku samu lafiya wannan hadisi ko yana da rauni ittifaqin liktocin musulmi na duk duniya da ittifaqin musulmin yahudawa gaba daya da ittifaqin musulmin nasarawa gaba daya da ittifaqin waɗanda ma ba su yarda da Allah ba liktoci su ba su yarda ma da Allah ba ba su ma yarda da shi ba in an matsa musu cewa akwai shi da ce da jike da yayi harkar sa sai harkar ku ba ruwan da shi to amma likitocin su sun yarda cewa azumi yana ƙara lafiya a jikin dan adam dan gane abin da nake nufi ko azumi yana ƙara lafiya a jikin dan adam wannan yace baki musulmi likitoci ne kowane irin addini yasa yanzu idan irin masu jin daɗi da yawa idan matsala ta samu saboda ci yake kullum kamar rago ci yake kullum kamar sa ci yake kullum kamar kaza giran gona awa 24 in dai akwai haske tare da ita ga abincin kuma ga ruwa to za ka ci ta ci ta ci in ta ci ta sha ruwa in ka ga ta yi hutu minti biyu ne ko uku amma in dai da haske za ka ci gaba da cin abinci shi yasa in suka girman nan tsirka-tsirka za a ga har tsayawa ma ba sa iya yi tawagon su ba sa iya daukar su sai suna kwance suna tsakar abinci ko da kitse ya mamaye su gaba daya ba sa iya komai to haka nan mutum ma yana irin wannan idan ya kai ya tiyo ciki yake yi babu kakkautawa sai bulbul kaga cikin nan shiri shirge ke ciki kaga wuyan nan sun dindin kaga gabobin sa yadda suke to yadda jikin nan ya nuna to haka ma nan shiga cike ya mamaye gaba ɗayan bangarorin jikin sa to da zaran wannan ko ta faru to abin da zai biyo baya sai ciwo can ciwo can ciwo can ciwo can ciwo can to karshe dai in an kwashe ta ko an kwashe shi an kai shi wajen likita to karshe abin da likita zai ce a rage cin abinci to rage cin abinci me yake shi jini azumin ba in ma baka yi azumi na Allah ba to karshe za ka je ka azumi na dole za ka je azumi na dole saboda azumi yana ƙara lafiya to idan an je in tafiya dai tafiya ma baya an ce ka rage cin abinci to kuma an nan gaba ka wasu abubuwa da za ka rika ci wanda za su rage kitse suna faɗe ainihin kitsa an dinga sa ka yin wani aiki wanda zai rage nauyinka an dinga sa ka yi wani aiki wanda zai faɗe jikinka wannan to yana daga hikimar makarantar azumi a wata goma sha ɗaya ɗin can da muke ci to an ware mana wata ɗaya domin tsabar ɗin jikinmu inji mai niƙe abinci to ana ɗan ba shi hutu na wasu awoyi a kowace rana a tsawon kwana 29 ko 30 to wannan ɗan hutun da waɗannan injinan na niƙe abinci suke yi to yana ƙara wa jikin ɗan adam lafiya yana ƙara jikin ɗan adam lafiya yana jikin suke ci sun tabbatar da wannan saboda haka wannan hadisi na annabi Muhammad sai zama ko yana da rauni tunda dai mu ba mawdu'i bane hadisi mai rauni mun fara Imam An-Nawawi ya ce ana aiki da shi a wajen tsoratarwa a wajen fadaitarwa a wajen fadal fadala da darajar wani abu sannan ba muna fadar darajar yin azumi wani ko da kai ya lata ya amfani da wannan hadisi na rauni aha bata kare mu da azumi saboda an bayawa wannan kayan hanjin kayan cikin an nan ba su hutu na hamburin haya da ake yi mutum zai yi sallah uku da azumi da alwala ɗaya in yi zama man gari na saba in na yi alwala da ƙarfe 10:11 na rana sai ne sallah isharin da yawa na saba da wannan mafi ƙaranci zan yi sallar magriba da ita kai kuwa saboda dama ni ɗabi'a ta ba ta yin bambarin haya bace ba ina ɗaukar jikin na bane Allah ya tabbace ni duk wanda ya san ni ban ina da ƙarancin sha'anin abinci ina da ƙarancin sha'anin abinci saka azumi yana bada lafiya to da kace mai langwai dan kin yin azumi da sunan alfa kai mai langwai din kin yin azumi da sunan wani ciwo naka to in an daure an yi azumin lafiya za ku samu in an daure an yi azumin lafiya za ku samu to da ka ina yin wasiya a mayar da hankali a wajen kula da ibadar azumi irin yadda ya kamata bala in an ga wata shine ake daukan azumi a ce ba dole sai kai ka gani ba kai kikkiawan zato cewa in an gani an fada kai wa waɗanda suka ce sun ganin kikkiawan zato kai wa waɗanda suka yadda da su kikkiawan zatan sun yadda da mutanen kirki kai yadda da masu mulki da suka karba sun karba daga wajen mutanen kirki su ma mutanen kirki ne sai dai gurgurdan matsayinsu kai ma sai a yi maka ganin mutumin kirki ya'yanwa akwai hukunce-hukunce da yawa. Yana daga ciki aka ce yana daga abin da yake rike azumi tabbas ya zauna a daram niyya. Niyya. Innamal a'malu binniyat. Dukkan ayyuka ba sa tabbata sai da niyoyi. Wa innama li kulli imrin ma nawa. Ko wani mutum akwai abin da ya niyyata a gare shi. Shi yasa aka ce ran da aka ga wata. To ran nan da daddare kafin alfajiri ya ceto, ake son kowa ya kwana da niyyar tashi da azumi. A wai dole sai an furta na yi niyyar azumin watan Ramadana kwana 29 ko 30. In an yi wannan ba damuwa ba ne, amma abin da aka fi so na zuci domin ita niyya mahalluha alqalb. Ita niyya mahalluha alqalb. Gurbinta a zuciyarki. Gurbinta a zuciyarki. Shi ne ake faɗa kuma ana son cikin dare ɗin nan kafin alfajiri ya fito ran da aka ce an gazumi, to ka kwana da niyyar yin azumi. Kuma tunda azumin abu ne a dunkule, waɗannan kwanaki indai kana da lafiya ba wata matsala, waɗannan kwanakin gaba ɗaya ake so ka yi su. To idan ka yi niyya a ranar farko, daren farko, idan ka yi niyya, to ta isar maka haƙƙi zuwa ƙarshen azumi. Ba wai kullum sai ka kwana da niyyar azumin gobe ba. Aka ce lafiya maliman lam yi bayyati siya. Babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar yin azumi ba. Da suka ce indai azumi ainihin wato masrur ne, dunƙulalle ne wanda dama za a yi shi in ba wata larura ce ta kawo karye wasa ba. To idan aka yi niyya tun daga farko, to ta isa har zuwa ƙarshe. Akwai wasu daga cikin malamai wanda suka ce kullum sai ka yi niyya. Amma mu dai imamu mu Imam Malik ya ce in ka yi niyya farkon nan, to ta isa har zuwa ƙarshen azumi in Allah ya yarda. Sai mace idan tana jini, tana azumi sai jini ya zo mata kwana uku, kwana huɗu, kwana biyar, aka samu yankewa. To bayan ta samu tsarki, to za ta ci gaba da jonawa. To daren da za ta ci gaba da jonawa nan, ana son ta yi niyyar ci gaba da azumi. Ina fata an gane. Wannan shi ne ainihin abin da malamai sun faɗa. Na faɗa sun faɗi, wasu sun faɗi cewa kullum sai an kwana da niyya, amma mu dai ba da wannan muke aiki ba. Bari su ci aiki. Buƙatar idan mutum zai yi azumi suna ce mai ƙarfi ya yi sahur. An rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, hadisin Abu Dauda, cewa bambancin azuminmu da azumin ahlul kitabi, Yahudawa da Nasarawa, akalatar sahur sahar. Bambancin azuminmu da tsakanin azuminsu, cin lauma ko ɗaya ce, ko dabino ne, ko ɗaya ne, ko tsagin dabino ne, ko bakaruwar ruwa ɗaya a kunkullowar alfijir. Shi ne bambancin azuminmu da azuminsu. Shi ne bambancin azuminmu da azuminsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce tasahharu wa sahur, fa inna as-sahur baraka. Domin a cikin yin sahur din nan akwai albarka. Kai ka ce ani na ci abinci ne da sahur ciki na kumbura yake. Shi ne aka ce din wanda yake da wannan larura, to ko dabino ci kwada da sunan kai sahur, kai ko tsagin dabino ci da sunan kai sahur, ko bakurwar ruwa sha da sunan kai sahur, yana da matuƙar muhimmanci. Akwai albarka a ciki, ita kuma albarka ita ake nema. ba kuma ta ba mun yi karatun albarka ba nisa wata ɗaya ko biyu da suka wuce nan a wannan wajen namu albarka ana neman ta ita ce kuma aban nema in aka same ta an samu alkhairi mai yawa to azumin ka ma ana son kai masa ado da albarka to kai sahur an ji wannan to ko shi sahur din so ake a jinkirta shi jinkirta shi sai dabta kullu alfajr ake san ayi shi a dai kafin kullu alfajr ake san ayi sahur ana so a bar cin abinci in san samu ne in san samu ne kafin minti 15 da tara sallah saboda hadisin da aka rawaito babu sun ce mun kasance muna yin sahur da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan mu tashi zuwa sallah sai wani ya tambaye shi nawa ne tsakanin daina sahur ɗinku da kuma tada sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gurgudan a karanta aya 50 Quran a karanta aya 50 dogon ayoyi ba bagajaren ayoyi ba kuma karatun ba dul ba ba kuma hajar ba tawattu aya 50 matsakaita aya 50 karatun mutawassil gama cin abinci sannan alfajir ya ceto an je sallah akalla a samu minti 15 malam mai attaj al-jami'ul usul Sheikh Mansur Ali Nasir ɗaya daga manyan malaman jami'ar Azhar ya ce sun lissafa wannan a wannan zamanin gurgudan a karanta aya 50 din nan minti 15 minti 15 an gama sahur tsaf ana sauraro a samu minti 15 ba daidai ba ne ana kokawa da ladan yana as-salatu khairu min an-nawmi kana bari in karasa loma tara da karge mu ba haka ake so an ba zan a samu dan gas duk da cewa akwai magana ta malamai kana alfajir yana ketowa kana cin abinci alfajir yana ketowa ka kame asarwa alfajir yana ketowa ka kame kana kwafantar iyalinka alfajir yana ketowa ka rabu da ita malamin sun ce azumin ka yayi amma dai abin da aka fi so a samu dan gaf tsakanin daina cin abinci da kullowar alfajir ya fi kyau ya fi kubuta ga barin fadawa abin da ba za a ga daɗin su or a da muhimmanci a yi ƙoƙarin yin sa don ka ci abinci tsakar dare ba saur kai ba wannan ba saur kai ba wannan don ka ci abinci tsakar dare ba saur kai ba wannan dai da muka faɗa shi ne sahur shi ne lokacin nan da ake son ma mutum ya tashi ya roƙi Allah lokacin da ake son a tashi a yi istighfari lokacin da ake so a tashi a yi abubuwa na neman kusanci da Allah subhanahu wataala manyan bayan Allah na ƙwarai ba sa wasa da irin wannan lokacin baka ji abin da aya ta ce ba suna sabanta manyan ƙwarai ɗin ko kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kafin suke yin bacci da daddare kafin suke yin bacci da daddare al-huju'u annawmu kenan bacci qalilan min al-layli ma yahja'un kafin suke yin bacci da daddare mafi yawan daren su gaskiya mun lalle suke yi kuma ka ji abin sha'a wanda ya kwana yana tsaye wa dare kuma aka ce wa bil asahari hum yastaghfirun kuma daidai lokacin sahur kuma za ta neman gafara Allah sai kuma wanda ya kwana yana cikin bacci dan ya tashi kuma 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 ka sa tsayawa yayi sai ba dai bane a ce wai kai sahur ma ka koma bacci kuma to an ga maka wanda ya kwana yana kiyamul layl ma ana yaban sa ya dan koma ya dan yi dan bacci amma kafin alfajir yake to kuma ya dan tashi aka ce a daidai wannan lokacin kuma suna ta neman gafara Allah kai ku duba fa ya kwana yana cikin najil filifa ya kwana yana cikin karatun alqurani ba ya kwana yana cikin zikiri ya kwana yana ayyukan kwarai na filfili aka ce kuma kuma da wuri hudawa alfajir kuma yana ta neman gafara Allah saka karmi wasa sai ruwan wannan lokacin bare yanzu da ake cikin halin nan na tsi an ce maka in an raba dare shida to kashi biyar ya tafi wannan kashi na shidan Allah subhanahu wata'ala yana tajalli wani irin tajalli yana cewa da bayinsa ina mai roƙona na bashi wa yake neman gabara na gafarta mar wa yake neman na bashi wa yake neman tsari na tsare shi daidai wannan lokacin kashi na shida na dare din kafin ulu alfajir a lokacin Allah yake wannan ko kuma kai yanzu da kake tsi wallahi ba ki niki tsi ba kudin sayan tsi ba kudin tsi ba kudin ba kudin kuma laga ta wannan kuma kana bacci a wannan lokacin ba ina kai ina bacci a wannan lokacin kuma ka ta shi ka roki Allah ka shi kai ne mai baka ka shi ka roke shi ya ce zai bayar kar ayi wasa wani hadisi ana cewa mai rauni ne wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi abubuwa sai yake ce babu wanda Allah ya ce masa ina anta wasu gifarul mala'ika ina ba ka yin su gifarul mala'iku ne ya ce wani ne su gifarul mala'iku ya rasulallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim astaghfirullah yace kafin godo alfajir da awa daya ta karanta wannan akalla kwaya 100 za ka ga yadda za a yi je ka kai sai mutumin ya tafi je yana tayi sannan sai ya dawo da walwala a fuskar saujan manzon Allah sannan manzon Allah ki tsare shi ya aka yi ne sai ya rasulullahi ai al'amura sun daidai sai ya aka yi wannan abin da ka ba na je nayi tayi ne sai ya rasulullahi ai yanzu Allah ya bani wasu irin abubuwa na mallaka wata dukiyar ma da aka bani yanzu bani da inda zan aje ta gidana bani da inda zan aje ta gidana ya rasulullah saboda ka kar ayi wasa da neman alheri a wajen Allah daidai lokacin sahurin nan a tashi ayi sahur kuma roki Allah ba hayaniya za ta yi ba abu na ƙarshe ana buƙatar yin buɗe baki da gaggawa da zaran an ce rana ta faɗi ba wata magana sha ruwa da biyu ne aka fito ai buɗe baki da shi ko ɗan kaɗan ne kun ba a samu ruwa ko tsarorin hidiman dan Allah sallama yanwa wannan shi ne ainihin abin da na ga ranar mu ta farko yau ya kamata ainihin mu yi shimfiɗa a kan azumi domin tunatar da ‘yan uwa a kan abubuwan da muka shiga muke ciki Allah subhanahu wa ta’ala ya taimake mu wannan karatun mun yi shi wajen shekara huɗu da suka wuce baya ko uku da wani abu a baya na gane kamar yadda na faɗa mu ɗan taɓa shi a cikin juzu'i na biyu na shi ne tabon da muke karantawa ina kallon kuma gobe in Allah ya yarda akwai abubuwan da za mu ɗan taɓa a cikinsa domin ainihin abin nan kafin mu shiga ainihin karatunmu Allah ya mana albarka Allah ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين